Wannan hukuma dai an kafa ta ne tun shekaru 11 da suka wuce domin ta taimaka wajen karfafawa da sake farfado da tsarin kuɗi ta yadda za a magance matsalolin kaddarorin rance da ake karba a bankuna ta yadda ta dace. To sai dai ga babban director a hukumar AMCON Ahmed Kuru, akwai kalubale da hukumar ke fuskanta wajen yin ayyukan ta.
Komai sai an bi ka'idan doka, muka ce in koji ta bada order wannan takardar order na kodi ya zama shine takardar gida. Su wannan mutanen sun san kullukullun da suka yi, shi yasa ake samun wannan jani jakadan.
To wai a ina matsalar take ne? Daya cikin ƴaƴan committee, Senator Muhammad Adamu Alliero, yayi ƙarin haske.
Kai kuɗi ya kai wajen trillion 5 na naira. To dukkan kuɗaɗen nan gaba ɗaya suna hannun mutum 20, kuma mutane ne wanda suka karɓi kuɗaɗe daga hannun bankuna. Don hanyar da za a bi a karɓi kuɗaɗen nan, to majalisa shirye take ta bada goyon baya a karɓe su.
Shi kuwa shugaban kwamitin kula da harkokin bankuna da kamfanonin inshora a majalisar dattawa, Senator Obasani, ya yi bayanin hujjojin sa na kawo dokar da kuma yadda za a yi aiki da ita.
Waɗansu ba su su biya wannan kuɗaɗe, kuma kuɗaɗe ne na gwamnatin tarayya, kuɗaɗen talakawa ne aka amfana da shi a wannan lokaci don ba su bankuna su lukushe. To yau an waye gari ita kanta wannan ma'aikata na AMCON ya kamata a ce ta gama aikinta a shekara 10 ne, kuma shekara 10 nan ya ci karan 31 ga watan Disamba na wancan shekara da wuce. Mun yi wata doka wanda za ta gyaran bawul ga shi wannan doka wanda ya shafi bankuna da inshora na ƙasar nan. A wannan doka mun saka wani kotu da ake kira tribunal wanda za mu tabbatar cewa duk wanda suka karɓi wannan kuɗaɗen cikin wata 6 sun dawo da kuɗin, ko kuma a musu hukunci ma ya kama ɗauri ne a musu ɗauri.
Amma ga ƙwararre a fannin tattalin arziki Kasimu Ƙurfi, yana ganin wannan mataki ne mai kyau.
Kamar yadda suka yi wannan tsari, wannan yana da kyau, saboda idan kika diba tribunal wurare ne waɗanda ake yanke hukunci cikin ɗan ƙaramin lokaci. To a wannan halin da gwamnatin tarayya take ciki tana buƙatar wannan kuɗin, don da za a samu waɗannan kuɗaɗen duk waɗannan da ake cewa ba su da aikin yi sai su kawo musu aikin yi da za su samu kuma yi. Kuma mutanen nan 'yan kaɗan ne, so yana da kyau a yi wannan.
Abin jira a gani shi ne ko wannan kotu da za a kafa zai kasance a kan gaba wajen samun dukiyoyin banki da sanya su cikin fa'idar tattalin arziki ba tare da wata matsala ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.